Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatar an tashi lafiya. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na Asabahin ranar Alhamis 10 ga watan Nuwambar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim zai ba mu kanin labarai.
Ko Hanifa, yayin da ake kan jira ga kowace jama'iyya za ta fita shiri a majalisun dokokin tarayyar Amurka. Shugabannin kasashen Afirka da masu kashin baki na sa ido kan alamomin da ke nuna irin tasirin da sakamakon kayi ga Afirka. Ana kyautata zaton sakamakon wannan fafatawar fagen siyasa da aka yi ta neman iko a majalisun dokokin tarayyar Amurka zai yi tasiri kan irin lafazi ko ma salon yadda shugaba Joe Biden zai tunkari China cikin shekaru biyu masu zuwa. Sannan Amurkawa mata 'yan asalin Somalia kalla bakwai ne suka yi nasara a zabukan da aka yi ranar Talata na rabin wa'adi a Amurka bisa ga sakamakon da aka samu.
To, kanin labarin kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa gwamnatin jihar Zamfara ta mayar da muryar kare haƙƙin bil'adama ta yi na cewa gwamna Bello Matawalle na taka rawa wajen rura wutar matsalar tsaro da ta addabi jihar.
Duk wanda ya faɗi wannan abu kowace kungiya ce kowane mutum ne kowane ne to tabbas bai san irin matsalolin da Zamfara take ciki ba.
Za kuma a ji cewa yau Alhamis za a gudanar da zaben shugabannin kananan hukumomi 25 da na kansilolinsu a jihar Niger da ke arewacin Najeriya, zaben da 'yan adawa suka ce za su kauracewa. Kamar kowace ranar Alhamis yau ma muna tafe da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdi ta shirya kuma za ta gabatar. Amma kafin nan ga Ibrahim da kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Yayin da har yanzu aka rasa sanin jam'iyya mafi iko a majalisun dokokin tarayyar Amurka bayan zabukan rabin wa'adi, shugabannin kasashen Afirka da masu fashin bakin harkokin siyasa na nan na sa ido kan alamomin da ke nuna irin tasirin da sakamakon kayi ga nahiyar. 'Yan Afirka masu fashin baki na cewa su abinda suka fi damuwa a kai shi ne yadda wannan zaɓe mai cike da sarƙaƙiya zai shafi matsayin Amurka a duniya, musamman ma ƙasashen Afirka da suka samu koma baya ta fuskar demokaradiyya. Akwai kuma damuwa kan yadda Amurka ke tunkarar hauhawar farashin abubuwa a duniya. Hada-hadar kasuwannin hannayen jari ta jiya Laraba ta nuna cewa kasuwannin Afirka na sa ido kan yadda abin zai shafi takardar kuɗin dala. Ta fannin da ya shafi ɓangarorin jama'a kuma, al'ummomi a Amurka da Afirka sun yi ta shagugulan cin zaɓuka da Amurkawa 'yan asalin Afirka suka yi, suna kuma masu yin bankwana da wasu sanatoci biyu waɗanda suka nuna matuƙar sha'awa game da batutuwan nahiyar Afirka, wato Sanata Jim Inhofe na Oklahoma da Sanata Rob Portman na Ohio. Ana kyautata zaton sakamakon wannan fafatawar fagen siyasa da aka yi ta neman iko a majalisun dokokin tarayyar Amurka zai yi tasiri kan irin lafazi ko ma salon yadda shugaba Joe Biden zai tunkari China cikin shekaru biyu masu zuwa. Masu fashin baki kan harkokin China da muryar Amurka ta yi hira da su sun ce da wuya salon yanzu na takura China ya sauya a majalisun dokokin tarayya masu cike da bambance-bambancen siyasa. To, amma yadda jam'iyyar Democrat ta su Biden ta tabu kafi yadda aka zata, na iya bashi ƙarin sukuni. An yi kyakkyawan cimma matsaya tsakanin 'yan Republican da 'yan Democrat a majalisun tarayyar Amurka kan buƙatar da ke akwai ta a kafa doka ta kare zarra da Amurka ta yi a fannin fasaha da kare tsarin tsaron Amurka game da China, a cewar Robert Ross, wani farfesan kimiyyar siyasa da ke kwalejin Boston. Amurkawa mata 'yan asalin Somalia kalla bakwai ne suka yi nasara a zabukan da aka yi ranar Talata na rabin wa'adi a Amurka bisa ga sakamakon da aka samu. Ilhan Umar, ba'amurkiya 'yar asalin Somalia da ta fuffuce a siyasa, ta sake cin kujerar majalisar wakilan Amurka ta wakiltar gunduma ta 5 a Minnesota. Wannan zai zama wa'adi na uku ga Umar, wadda aka fara zaɓa a shekara ta 2018. A zaben matakin jiha a Minnesota, an zabi wata 'yar asalin Somalia, Zainab Muhammad, sanatar majalisar dattawan jiha, inda ta zama ba'amurkiya 'yar asalin Afirka ta farko da ta ci zaben sanatar jiha din. A halin da ake ciki kuma Hodan Hassan ta kare kujerarta a majalisar wakilan jiha. Sauran Amurkawa mata 'yan asalin Somalia da suka tsaya takara a Minnesota har suka yi nasara. Sun hada da Fatiya Firayarri wadda ta ci wata kujera a kwamitin gudanarwar makaranta. A jihar Maine kuwa Dika Dalak wadda ta kafa tarihi bara a matsayin ba'amurkiya 'yar asalin Somalia ta farko da ta zama magajiyar garin wani birnin Amurka wato South Portland. Yanzu ta samu cin kujerar majalisar dattawan jiha. Mana Abdi wadda ta tsaya takarar kujerar wakiltar Livingston a majalisar ta Maine ba tare da hamayya ba. Za ta bita zuwa majalisar.
Nan ba da jimawa ba za mu kawo muku ci gaban labaran duniyar. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama a Najeriya da ake kira da Huriwa a takaice ta zargi gwamnan jihar Zamfara Bello Matawalle da taka rawa wajen rura wutar matsalar tsaro da ta addabi jihar a 'yan shekarun nan. Sai dai yayin da wani martani da suka mayar hukumomin jihar ta Zamfara sun ce zargin da kungiyar ta yi bai da tushe balle makama, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Hassan Maina Kaina ya aiko mana daga Abuja.
Tun da farko dai wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama wato Huriwa ta dora alhakin matsalar tsaro a jihar Zamfara bisa yadda gwamnan jihar Dr. Bello Matawalle Muradun ya yi sasanci da 'yan ta'adda tun farko. Wata sanarwa da Huriwa ta fitar ta ce sasanci da gwamnan Zamfara ya yi da barayin daji ya taimaka gaya wajen kamba aika-aikan 'yan bindiga daɗi. Kungiyar ta ce sannu a hankali taɓarɓarewar tsaro a jihar Zamfara ya kai lahaura wala ƙuwata. Ta yadda 'yan bindiga a halin yanzu ke cin karensu ba babbaka. Huriwa ta ce gwamnan jihar Zamfara Bello Matawalle shi za a dora wa alhakin kai hare-haren da 'yan ta'adda ke yi a jihar, a saboda ya ɗau lokaci mai tsawo gwamnatinsa na ɗasawa da 'yan bindigar ta hanyar yin sasanci ba bisa ƙa'ida ba, da ma yi wa 'yan ta'addan afuwar da bai haifar da ɗa mai ido ba. To sai dai kuma a nata bangaren gwamnatin jihar Zamfara ta yi watsi da wannan zarge-zarge. Zailani Baffa shine mai magana da yawun gwamnan jihar.
Duk wanda ya faɗi wannan abu kowace kungiya ce kowane mutum ne kowane ne to tabbas bai san irin matsalolin da Zamfara take ciki ba. Ki musamman lokacin da Dr. Bello Muhammad Matawalle ya shigo gwamnati ya san cewa a wannan lokacin baka isa ka bi hanyoyin gari ba a cin kasuwa ba a komai, kuma 'yan sanda da sojoji suna aiki abin amma abin sai karuwa yake. Aka nemi meye korafin su ne wannan abu da suka yi, suka zauna a tebur suka faɗi korafin su. Gwamnati ce zai maganin nasu, su ma su yi maganin namu. Su daina kama mutane, su daina kashe mutane, sannan gwamnati kuma za ta musu abin da za ta musu shine wanda aka fara gina musu riga da sauransu. Mun samu shekara guda ba a samu matsaloli ba, sannan wani yazo ya ce mana sulhu ba alheri bane a tattare da mu. Kuma wannan abu da suka zo suke karuwa na sace-sace da kashe-kashe ai duk lokacin da muka daina sulhu ne.
Ibrahim Ahmed Janyau jagora ne a wata kungiyar da ke rajin samar da zaman lafiya a jihar Zamfara.
Al'amari ne wanda ya riga faru tun kamin yanzu. Me yasa za a ce barawon da zai zo ya kashe mutane ya dauki muta yara ya sace ya kone gari sannan a dawo an yi sulhu da shi shekarun baya, sannan kai kana matsayin chief security officer na jiha ka dawo kuma ka ce zaka sake yin wani sulhu da shi abinda an yi shi bai zama alheri ga al'umman mu ba.
A nasu bangaren masana tsaro irin su Dr. Kabiru Adamu su ma sun yi tsokaci
matsalar tsaro a Zamfara ba a yadalci ba idan aka azama gwamna haddi gwamnan da ya karba mulki a 'yan shekarun da ba su dade ba. Asalin matsala ce wadda take da asali da yadda gwamnonin da ke baya suka kin daukan matakai da kuma wa'ansu kudurori wadda suka fito da su. Haddi misali abin da ya shafi amfani da hili da kuma kikiro da bangarori na tsaro a matakin jiha kenan. To kaga zai wuya a bai mashi wanda yake ci yanzu a ce laifi shi ya karura wutan al'amarin.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Ibrahim da kashi na biyu na labaran duniyar.
To Hanifa, jiya Laraba, shugaban hukumar kula da harkokin nukiliya ta duniya, ya ce Iran bata yi tayin wani abu sabo ba a ganawar da aka yi kwanan nan a Vienna game da shirinta na nukiliya. To amma ya kara da cewa za a ci gaba da tattaunawa cikin makonni masu zuwa. Ranar 2 ga watan Nuwamba, Iran ta yi shaidar cewa za ta tura wata tawaga zuwa Vienna don ta kokarta ta rage bambance-bambancen da ke tsakaninta da hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa IAEA, wadda ke kokarin bibiyar shirin nukiliyar Iran. Iran na kokarin ganin an kawo ƙarshen binciken shirin nukiliyar ta da hukumar ta IAEA ke yi, wanda ke ɗaya daga cikin sharuɗan da ya kamata ta cika. Saboda a farfado da yarjejeniyar da ta cimma a shekara ta 2015 da manyan kasashen duniya. A ƙarshe, hukumar lafiya ta duniya WHO jiya Laraba ta yi kiran da a tura kayan abinci da magunguna da yawa zuwa yankin Tigray na ƙasar Habasha. Tana mai cewa har yanzu ba a bari an shigar da kayan agaji da ake mutukar bukata ba bayan yarjejeniyar tsagaita wutar da bangarori biyu da ke fada suka cimma a makon jiya. Hukumar ta WHO ta ce mutanen Tigray na bukatar taimako cikin gaggawa bayan sun shafe shekaru biyu cikin kazamin yaki, yayin da aka yi tsananin takaita hanyoyin zuwa yankin. Tashin hankalin da ke faruwa tsakanin sojojin gwamnati da 'yan tawayen Tigray ya jefa yankin arewa mai nisa na kasar ta Habasha cikin mummunar matsalar jinkai, ta yadda kayan agaji kalilan ne kawai aka iya wucewa da su. Shugaban hukumar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya yi maraba da nasarar cimma yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma ranar 2 ga watan Nuwamba, to amma ya yi gargadin cewa har an kai mako guda a tabakinsa ba tare da jigilar komai ta fuskar abinci da magunguna ba.
To a gaida Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To sai kuma rahoto da zai kai mu jihar Nija, inda a yau ake gudanar da zaben shugabannin kananan hukumomi 25 tare da na kansilolinsu a jihar Nija da ke tsakiyar arewacin Najeriya. Zaben da yana zuwa yayin da jihar take fama da kalubalen tsaro. Daga Mina ga rahoton da Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana.
A ranar Alhamis dinnan 10 ga wannan wata na Nuwamba, za a gudanar da zaben shugabannin kananan hukumomi 25 tare da kansilolinsu a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Dukwa da jihar Niger na fuskantar kalubale irin na rashin tsaro, hukumar zaben ta ce ta shirya tsab domin gudanar da zaben. Gwamnatin jihar Niger dai ta baiwa ma'aikatanta hutu a ranar wannan Alhamis domin ba su damar kada ƙuri'unsu. To sai dai babbar jam'iyyar adawa a jihar Niger, wato PDP, ta ce ba za ta shiga wannan zaɓe ba domin kuwa ba ta gamsu da yadda aka tsara shirya gudanar da wannan zaɓe ba, kamar yadda shugaban jam'iyyar PDP a jihar Niger Barista Tanko Beji ya yi ƙarin bayani.
Matsayinmu na jam'iyyar PDP a jihar Niger shine ba za mu shiga zaɓen da gwamnatin jihar Niger za su gudanar ba. Dalilinmu kuma shine mun shigar da ƙara a kotu muna ƙalubalancin hanyoyi da hukumar zaɓe ta shigar domin ba su bi ƙa'ida ba. Hukumar zaɓe na ƙasa wanda take da hurumin ba da katin zaɓe masu zaɓe ta ce za ta fara ba da katin zaɓe ran 12 ga wata. Me yasa gwamnatin Niger za su yi zaɓe ran 10 ga wata? Wanda ba su sami katinsu ba a so su yi zaɓe ne ko menene? Mazaɓin zaɓe a jihar Niger su ne 4,950. Amma hukumar zaɓe a jihar Niger ta ce za ta yi zaɓe a wurare 3,195, sauran wuraren fa.
To hukumar zaben jihar Niger dai ta ce tunima har ta fara raba kayan zaben zuwa yankunan karkara na jihar Niger, inji daraktan ayyuka na hukumar Comrade Ibrahim Aliyu Tunganwawa.
Muna rarraba ta a kwataya sun ga yi wasu nana ba kana gama kuma za a zo a fara rabon su ballot paper da sauran
kawai yanzu ba ku samu maslaha da jam'iyyar da tace ba za ta yi ba har yanzu
a'a ni don Allah in muna hira da kai ka fasa mini batun jam'iyya mu dai za mu yi zabe
akwai korafin da wasu suka yi cewa 4950 ki akwai a Niger amma yanzu 3195 ne menene matsayin ku akan wannan
za mu yi anwani da unit 3000
rumfuna
da 185 wanda aka zabe 2019 wanda aka zuwa ga marijista zuwa yanzu ko national anet ba su gama collation ba to zai sun gama collation shine za a yi mat election duk wani mai zaben kati ba zai je kuna ba
na'am kuma ba wani matsala bane wannan a wurinku
a to ya zai zama matsala
hukumar zaben jihar Niger dai ta ce jam'iyyu 14 ne za su fafata a wannan zabe Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
to a gaida Mustapha Nasiru Batsari kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga ran birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba domin iyali
ya Allah ya Allah na duka Allah ni kai ne na roga baro ki ka don ka huiba ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da saki saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Wani binciken da Bankin Duniya ya gudanar game da ilimin mata a lokutan baya na nuni da cewa kashi 89 cikin 100 na 'yan mata suna kammala karatunsu na primary a duniya sai dai kashi 77 cikin 100 ne kawai suke kammala karatun secondary binciken ya ci gaba da cewa rashin ba 'ya'ya mata damar samun ilimi mai zurfi yana janyo wa kasashe asarar kuɗi tsakanin $10 trillion zuwa $30 trillion yau Shirin domin iyali zai fara haska fitila a arewacin kasar Ghana, yankin da ake fuskantar koma bayan ilimin 'ya'ya mata. Kafin mu kai ga hada kan masu ruwa da tsaki domin neman sanadi da kuma mu fita. Bari mu shimfiɗa da wannan rahoto na musamman da wakilinmu Idris Abdulla Bako ya hada mana.
Miliyoyin 'ya'ya mata ba sa samun karatu a yau, kamar yadda masana suka ce, hakan na faruwa ne sabili da bambancin jinsi, talauci da kuma al'adu. Waɗannan 'yan matan suna da buri kamar 'yan uwansu samari kuma suna da burin neman ilimi da kuma taimakawa iyalinsu da al'ummarsu baki daya amma mafi yawanci ana tauye musu wannan damar a tozarta su sannan kuma a tilasta musu yin auren dole a ƙasashe da dama na duniya a nan Ghana tun shekara 1995 ake bada ilimin primary da karamin secondary kyauta ga 'yan ƙasa kuma a shekarar 2017 shugaban ƙasa Nana Akufo-Addo ya sanar da ilimin babban secondary kyauta domin wanzar da ilimi ga kowa ba tare da la'akari da jinsi ko bangaranci ba duk da wannan damar da gwamnati ta bayar ga ilimi alƙaluma da hukumar ƙididdiga ta Ghana ta fitar a kwanan nan na nuni da cewa 'yan mata kimanin 250 masu shekaru 6-14 ba su taɓa zuwa makaranta ba sam a yankin arewacin Ghana alƙaluman ƙasa baki ɗaya na cewa kashi 7.8 cikin 100 na 'yan mata masu shekaru 6-14 ba sa zuwa makaranta kuma 3/4 daga cikinsu suna zaune ne a yankunan karkara wannan alƙaluman ya tayar wa ƙasa hankali musamman waɗanda suke da alaƙa da arewacin Ghana Malam Bashir Shehu mai sharhi ne akan harkokin ilimi ya bayyana wasu dalilan da yasa hakan ke faruwa da kuma muhimmancin ilimin mata ga al'umma
abin da ke da damuwa ne almost 26,000 su ne yan JHS junior high waɗanda ba su shiga mafasali ba wanga abu mai damuwa saboda neman ilimi ya zama dole a bisa ga kan kowane da namiji ko mace abubuwan da ke haifar da waɗanda abubuwa yawanci sai ka gani kamar yi ma mata aure da sauri waɗanda maybe ba ran su kenan ko ba su amince da wannan abu ba baya ga haka bai kamata a ce da aure na ana taliban ma neman ilimi ba saboda marriage is not an obstacle to education amma in su tun da mun an musu auren da yake shekarun su na kasa yana kawo ba za su so karasa da ilimi ba saboda ba su san da za su tafiyar da lamurran su ba
shin ko ta ina rashin baiwa ƴaƴa mata ke komawa da al'umma baya Alhaji Bala Sa'ad shine director makarantar Ghana Lebanon Islamic School GLIS dake Accra
yau population mata yafi maza yawa bi ma'ana yau mun hana mata ilimi wato za mu ruguzar da duniya duka baki daya na biyu kuma in ka duba yau yaro duka in ya tashi karfin alakan shi da uwar shi yafi karfi da uba saboda lokaci da yawa ubannai suke fita su je su nemo su kawo dan shi ita uwan da ke kokari da yaro koko da yara da ke gabanta in ba a bata ilimi ba kaga la'alla yaran da za su taso su ma sun samu aibi wurin ilimi in aka ba mata ilimi to society duka al'umma duka mun ci amfani amma in aka hana mata ilimi wallahi bamu da future
Yunus Salahuddin Obanjo mai fashin baki ne akan al'amuran yau da kullum ya dora muryarsa akan illar rashin baiwa ƴaƴa mata ilimi ga al'umma
inda ake aurar da ƴariyar mace ba wani ilimi ba wani karatu ba wani tarbiyya gaskiya ina da babban illa ma kasa akwai ƴar mata wayanda yake masu shekaru kasa da yake yau muna magana ga sun je gidan aure amma saboda ba su da wani karfi ko mu ce wani ilimi na zama gidan aure yau sun zo da yara biyu uku da yake yau suke ta fama su ciyar da wannan yaran da yake single mothers to kaga irin wadanga hali wanda yake idan yau in dai na mace ta bar aure bata da wani dama ta kare kanta da ƴaƴanta yana sa su yaran nan da kansu na fadi cikin miyagun ayyuka da tabi'u na kwayuka da sauran aikin sata da sauran su sannan matan ma kuma same su karshe cikin karuwanci da wasu ababen da yake yana cikin ababen da ke komar kasa baya
yawancin fa'idodin ilimi kamar yadda bincike ya nuna yana fitowa ne daga kammala karatun sakandare Malam Muhammad Lamin Abdul Hamid shine mai baiwa almajirai shawarwari da jagoranci a harkar ilimi na makarantar Ghana Lebanon Islamic School dake Accra ya bayyana kalubalen da yake fuskanta a matsayinsa na mai hulɗa da almajirai mata a kodayaushe
wani lokaci an zo a kai wani wuri ta iyayen na son a musu aure to wannan ya zama wani tangarda abinda ke shishigi cikin lamarin yaran mata tana fa mun samu wata ma da yake ta kai ta kare jiji ta fita shiga SSS yare nan mai kokari amma no wata wannan ya ta kare jiji da shiga iyayen aka masa ta aure da ta komo daga baya ta yi bayan aure ta shiga SSS ba ta jima ba don ta dauka juna biyu akwai wata kuma wallahi ita ta kai jiji har ta kusa jiji tare an kusa a rubuta biyu sai na samu labari kaman ko yaren za ta yi aure sai na kira hababan na ba shi hankuri ya bar yariyan ta gama biyu sun masa baya da ba wai ana ga alaman yariyan idonta ya soma tana batun maza za saure ko suna gudun kunya nace tun da dai ta kai za ta rubuta biyu ko ba ta wannan fata samu certificate din yace sun ma don gaba ba mu san challenge da yaran za ta face ba wata na mun ci abin ganta zarafinta wata rana ta zarge mu ta ganci za ilimin na at least mu ba ta one foundation
kwalliya ba za ta taba biyan kudin sabulu ga ilimin mata ba sai da gudunmuwar iyaye Hajiya Safura Tumada uwa ce wacce ta kula da ilimin yarta har zuwa jami'a ta bayyana kalubalen da ta fuskanta
yayi kamar na zama single parent dai to amma lokacin da kakanta ke da rai wallahi ya ce maka mini amma da yazo ya bar duniya wahala duka yazo kaina shani school fees shani hostel kuda abinci komai dai kaina yake ni ke wahalan adina in dai lokacin school ya kai wani bi ita da kanta ke sayawa kaina ta ce mini ma lokacin school ya kai she na biya hostel fees sannan ti school ko she na biya school fees to inda duk kudi yake duka ya kamata in nemi in kawo in bata sannan ta tesku iyaye su yi kokari domin zamanin ga da muke sai da ilimi shine jagoran komi in ka ilmantar da diya mace ka ilmantar da al'umma kowane irin hali suke ciki su yi kokari su kai ayan su mata su kuma su ba su karfin gwiwa su je su taimaka musu ko ta wani hali ne su taimaka musu su je su samu ilimi mai kyau shi yasa na ce dai akalla ilimi dai ya taimake ta sosai ni kuma ina ganin amfanin shi kwarai
ilimi yana da matukar muhimmanci ga ƴaƴa mata wajen sanin ƴancin su yana bude hankalinsu ga kiyaye kansu daga abin da zai cutar da su da sanin ya kamata wasu dalibai sun bayyana jin dadin su ga kasancewar samun ilimi da suka yi
sunana Yasmin Isa Jibril Abbas ni daliba ce da ta gama karatun ajin secondary gaskiya ilimi ya taimaka mini na sanin makoma na a cikin rayuwa ilimi ilimi ya waye min kai, kuma ilimi ya bari na gane inda duniya ta dusa, kuma ilimi ya bari na waye sosai akan abubuwan da ke gudana a sassa daban-daban na duniya, kuma ya sa na fahimci yanda rayuwa take gudana. Da ilimi ne ya mace za ta samu ci gaba, ta samu ilimi ta waye, domin samun ilimi zai taimaka ma ya wace wurin samun rayuwa mai kyau.
Zana Fatima Abubakar. Na ci amfanin ilimi sosai, don akwai wasu abubuwan da da ban sani ba, amma da nake na neme ilimi na zuma sassan su, abubuwan da ya fi yi da abubuwan da bai fi yi ba, amma na ka tafi hospital don neman ilimin da na yi. Sannan yan gwagwada mata abubuwan da doctor ya ce ta yi, kuma magungunan da aka ce ta sha shi. Sa neman ilimi dai na ci amfanin shi sosai. Neman ilimi dai na da wuya, amma dai ka sa himma ka samu yayi maka sauki.
Kamar yadda hukumar kididdiga na Ghana ta fitar a kwanan nan, yankuna uku da ke arewacin Ghana da suke da kaso mafi yawa na 'yan mata da ba sa zuwa makaranta a halin yanzu, da kuma waɗanda ba su taɓa zuwa makaranta ba, su ne yankin Savannah na da kashi 40.2 cikin 100, sai yankin arewa maso gabas na da kashi 29.3 cikin 100, sannan yankin arewa na da kashi 28.5 cikin 100.
Tuwa gaida Malam Idris. Sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin abinda masu ruwa da tsaki za su ce dangane da wannan lamarin. Kafin nan, a madadin wakilinmu a birnin Accra na kasar Ghana, Idris Abdalla Bako da Jimbe Hamza da ya daidaita sautin shirin, alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi dan su muke ashe mu maza bayin muke.
Zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare.
Kar mu zama yan daba sace-sace muna bin yan siyasa.
Ya illa tura ƴaƴan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne.
Ya intellect da suke ko uwu wataran sai sun zo sun sa su wuhu.
Menene wuhu?
Ihu.
Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Alikaya.
To da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Yayin da har yanzu aka rasa sanin jam'iyya mafi iko a majalisun dokokin tarayyar Amurka bayan zabukan rabin wa'adi, shugabannin kasashen Afirka da masu fashin bakin harkokin siyasa nanan na sa ido kan alamomin da ke nuna irin tasirin da sakamakon ka yi ga nahiyar. ‘Yan Afirka masu fashin baki na cewa su abinda suka fi damuwa a kai shi ne yadda wannan zaɓe mai cike da sarƙaƙiya zai shafi matsayin Amurka a duniya, musamman ma ƙasashen Afirka da suka samu koma baya ta fuskar demokaradiyya. Akwai kuma damuwa kan yadda Amurka ke tunkarar hauhawar farashin abubuwa a duniya. Hada-hadar kasuwannin hannayen jari ta jiya Laraba ta nuna cewa kasuwannin Afirka na sa ido kan yadda abin zai shafi takardar kuɗin dala. Ta fannin da ya shafi ɓangarorin jama'a kuma, al'ummomi a Amurka da Afirka sun yi ta shagugulan cin zaɓuka da Amurkawa 'yan asalin Afirka suka yi. Ana kyautata zaton sakamakon wannan fafatawar fagen siyasa da aka yi ta neman iko a majalisun dokokin tarayyar Amurka zai yi tasiri kan irin lafazi, kuma salon yadda shugaba Joe Biden zai tunkari China cikin shekaru biyu masu zuwa. Masu fashin baki kan harkokin China da muryar Amurka ta yi hira da su sun ce da wuya salon yanzu na takura China ya sauya a majalisun dokokin tarayya masu cike da bambance-bambancen siyasa. To amma yadda jam'iyyar Democrat ta su Biden ta tabu kafi yadda aka zata, na iya bashi ƙarin sukuni. Amurkawa mata 'yan asalin Somalia kalla 7 ne suka yi nasara a zaɓukan da aka yi ranar Talata na rabin wa'adi a Amurka bisa ga sakamakon da aka samu. Ilhan Umar, ba'amurkiya 'yar asalin Somalia da ta fuffuce a siyasa, ta sake cin kujerar majalisar wakilan Amurka ta wakiltar gunduma ta 5 a Minnesota. Wannan zai zama wa'adi na uku ga Umar, wadda aka fara zaɓa a shekara ta 2018.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kama, an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatarwa, da Jumbe Hamza da ya hada mana shirin, sai kuma injiniyan mu na yanzu Carl Stalin, ni Hanifa Kabir Isa nake muku fatan alheri. Bissalam.